Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 200.5 da Radio Amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zabe ko nadi. Amma kafin nan bari mu fara da cikakken labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a. Ga labaran duniya mai karatu Baba Yakub Makiri. Wata babbar motar daukar kaya ta ruga a guje ta afkawa mutane masu tafiyar kasa a yammacin jiya Asabar, wanda ya raunata mutane da dama suna zubda jini a babban birnin Burtaniya. A kusa da inda wannan ta'addancin ya faru, wasu maharan sun sossoke mutane da dama da wuka. Rahotanni sun ce sama da mutane mutum ɗaya ne ya mutu, kuma ana sa ran wannan adadi zai karu. Hukumomi sun ayyana wannan harin aikin ta'addanci ne. An girke 'yan sanda masu makamai don taimakawa gidajen abinci da ke aiki a wurin su yi aikinsu cikin kwanciyar hankali. A cewar wasu shaidun gani da ido, 'yan sanda sun yi harbi da dama, kuma harsashe sun kama mutane biyu a ciki, maharan wasu kuma guda uku sun gudu. 'Yan ta'addan da suka kai hari da wukake masu tsawo sun yi niyyar tada bom a harin da suka kan. Wani hoto daga 'yan sanda ya nuna ɗaya a cikin maharam yana tsauri ɗaya baya tafiya ɗauke da wasu abubuwa masu kama da abubuwan fashewa. A halin yanzu, wato akwai 'yan sanda da aka jibge a wurin suna ɗauke da na'urori masu wargaza abubuwar fashewar. Magajin birnin London Sadiq Khan ya la'anci wannan harin, ya kuma ce Prime Minister Theresa May za ta karu a wata ganawa ta gaggawa da rukunin kai daukin gwamnati na Cobra. An gudanar da zanga-zanga a jiya Asabar a cikin birane sama da 135 a nan Amurka da wasu wurare da dama a fadin duniya bisa bukatar gudanar da binciken gaskiya game da haɗin baki tsakanin kwamitin yakin neman zaben shugaba Donald Trump da kasar Rasha don yin katsalanda a zaben shugaban kasar Trump ya yi nasara. Wannan zanga-zanga mai take maci don neman gaskiya. Haɗakar ƙungiyar 'yan fafutuka 17 na ƙasar ce ta shirya wannan macin, ciki har da ƙungiyoyin Women's March da kuma Progressive Democrats of America. Haɗakar ƙungiyoyin na buƙatar kafa wata kwamishin mai zaman kanta da za ta gudanar da bincike da babu algusu. Kana a gudanar da bincike a majalisun ƙasar wanda suke gudanarwa a daidai wannan lokaci ta yadda ya kamata ba tare da sa siyasa ba. Bangarori biyu a majalisar kasar da nan na gudanar da bincike a kan ko akwai wata alaka tsakanin jami'an kwamitin campaign ɗin Trump da Moscow a lokacin zaɓen bara. Bugu da ƙari, ma'aikatar shari'a ta naɗa tsohon shugaban hukumar binciken manyan laifuka ta FBI Robert Mueller a matsayin mai bincike na musamman game da wannan batu. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani ɗan kunar bakin wake a wurin wata jana'iza a birnin Kabul, ƙasar Afghanistan, ya halaka akalla mutane 6 kuma ya jikata wasu mutane 90. Amma jami'ai sun ce kusoshin gwamnati da wasu manyan ƙasar da suka halarci taron jana'izar babu abin da ya taɓa lafiyarsu. Wani shirin talabijin ƙasar Tolo News ya ambato wata majiya daga ma'aikatar lafiyar jama'a ta Afghanistan na cewar harin bam ɗin jiya Asabar ya kashe mutane kimanin 20. Bam ɗin ya tashi ne a wata makabarta a birnin Kabul, inda aka je bison ɗan wani wakilin majalisar dokokin Afghanistan. An kashe mamacin ne mai suna Salim Izajiya a cikin ɗayan zanga-zanga na ƙin jinin gwamnati a shekaran jiya Juma'a, inda masu zanga-zangar suka yi arangama da jami'an tsaro a birnin Kabul. Ƙungiyar Taliban ta yi gaggawan fidda wata sanarwa tana cewar ba ta da hannu a wannan harin. Tana cewar akwai wasu abokan gaba a cikin gwamnati, su ne ya kamata a ɗora wa laifin kai wannan harin. Sojoji sun dasa bindigogi masu sarrafa kansu a kusa da rumfunan zaɓe a Lesotho. karamar kasa da ke yankin kudancin Afrika wace ta kada kuri'a a jiya Asabar wanda ya haifar da damuwa ga jami'an tsaro da ma 'yan siyasa na wannan kasan mai tarihin rikicin siyasa. Me zai sa a jibge sojoji a wannan aikin zaman lafiya na 'yancin demokradiyya kana babu wata matsalar tsaro? Hurici kenan da Mukeche Majuro, kakakin babban jam'iyyar adawan kasar ta All Basotho Convention, yayi a hirarsa da muryar Amurka. Ya ce tunanin farko da mutum zai fara yi shi ne an girke sojojin ne don tsorata jama'a. Wannan dai ya samo asali ne daga kaimi da sojoji suka yi wurin haddasa kalubaloli ga tsarin siyasar kasar. A shekarar 1988 sojoji sun hambarar da dadaddiyar gwamnatin kasar. A cikin wannan karjin da sojojin Lesotho sun gudanar da ayyuka da dama a fagen siyasa ciki har da iza tsohon Prime Minister.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma lokaci yayi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirin sa na zabe ko nadi.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka da masu saurara da ku a cikin sabon shirin zabe ko nadi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai duba batun sabanta katin jefa kura'a ne wanda yanzu haka ake gudanarwa a dufadin tarayyar Najeriya. Yayin da jihohin wannan aiki ke tafiya daidai, wasu san kasan ma jama'a ba san ko ana yi ba. Sai kuma wasu rukunin jama'a waɗanda suka koka cewa wannan abin duk lokacin da suka yi yunkurin yin rajista sai ka tarar na'uran ta ki amincewa da su saboda yanayin jikin su. To bari mu faro takon daga jihar Adamawa inda a zaben da ya gabata har wasu na kasassu suka yi zanga-zanga. Kuma wakilin sashen Hausa Sanusi Adamu shine ya muna jagora akan wannan lamari. Kuma ya fara tattaunawa ne da sakataren hukumar zaben jihar Adamawa Mallam Salihu Ya'u inda ya tambaye shi inda a kwana game da wannan aikin a jihar ta Adamawan.
To daga yanzu dai karo na farko za a yi zuwa yanzu har ga watan 7 kusan 25 ga wata za mu ci gaba kusan kwana 9 in aka diba a daki na farko. To bayan wannan dakin za a koma kuma a je a printing ko kuma in ce a gyara katittukan da aka riga aka yi wanda aka yi wa register da kuma wanda aka masa transfer da sauransu. Wato mu kimtsa mu ba mutanen nan wanda suka yi sabon register katunan su. Kuma duk dai wasu abu kurakurai da muka gani za a koma a duba a san yadda za a yi gyara. To hukuma za ta sake dubawa ta sake diban wani lokaci kuma wanda daga nan kuma za a ci gaba da yin wannan ba kaman na da wanda aka yi shi na kayyadaddun lokaci ba. Wannan za a ci gaba da shi har ga zuwa 2019 illa ka'idar kawai shine wata ɗaya kafin lokacin za a daina saboda a bada dama na a ci gaba da kimtsawa kafin zabe yayi.
To wata matsala da ta kunno kai a lokacin zabe na 2015 ita ce matsalar da ta inda wasu kan yi register fiye da abin nan katuna fiye da ɗaya. Sannan kuma hukumar kadaman ta ce idan mutum ya yi register fiye da guda ɗaya to shakka babu katunan duka biyu ba za su yi aiki ba. Amma kuma a wancan karon shaidu da suka zagaya da kuma kungiyoyin sa kai sun ce lallai wasu wuraren mutane sun yi amfani da katuna fiye da guda ɗaya. Shin wannan na'ura mai kwakwalwa da kuke amfani da ita ba ta da matattara na bayanan masu rajista a kundi guda ɗaya da zai iya nunawa da wannan na'ura ta card reader idan aka je zaɓe ne aka samu haka?
To shi ita card reader dama abinda suke yi shine ta bada dama a iya gane cewa katin mu ne kuma mai wannan katin shine mai katin. To abinda wannan kare da ta kade ne to batun tambayan ka shi dan adam yana da wuyan sha'ani ne. Kullum muna wayar da kan mutane cewa kai register so biyu ba zai maka amfani ba. Kuma akwai ka'ida ma na doka wanda za a iya hukunta mutum. To muna ta wayar da kan mutane akan a guji yin haka ko a wannan lokaci ma mun gaya wa mutane duk wanda ya register so biyu to in aka gane shi hukuncin shine shekara daya ko kuma mutum ya biya tara. na 100,000 ko kuma a hada masa 2,000. So muna gaya wa mutane a cin a guji yin haka in da mutun yayi a baya. To maganan gaskiyan shine kullun muna dada gyara abubuwan yanzu ana iya gane mutun yayi za a yi masa hukunci kamar wanda na fada ko kuma ban san masa hukunci ba za mu iya gani a cikin kundin mu cewa wannan yayi wannan laifi na farko dai za mu iya hada shi duk gaba daya ya zama ko guda daya bai da shi na biyu za mu iya samun sunan sa mu mika wa jami'an tsaro a yi masa hukunci dan haka muna gani muna dada kira a wannan lokaci akan jama'a su guji yin haka domin ba aiki ne na dan kasa na gari ba.
To a nan jihar Adamawa Ayo maso gabashin Najeriya mun samu dan matsala karrama lokacin zabe 2015 inda kungiyar kutare suka nuna fushin su saboda rashin basu dama su ma zabe wanda suke so. Ba mu sani ba ko a wannan karon wani tanadi da aka yi saboda masu fama da irin wannan na kasa.
Eh alhamdulillah wannan karon fita kuma zabe ta yi kyakkyawan shiri akwai na'ura na musamman wanda aka ce za a yi rijista mu duk wanda suke da wannan damuwa. So akwai rijista ta musamman ana an kira ta rijista ta musamman saboda duk wanda ya shafi wannan za su zo za a musu koda misali ba su da fingerprints din su ya tsansu misali da nakasa amma akwai tanadi na musamman da aka yi domin su saboda a yi musu rijista ta musamman. Dan ina ga dan haka ina gani ba za a samu matsala ba su akwai tanadi aka yi da musamman wanda za a yi musu wannan rijista din ba tare da matsala ba.
Yawa to yau kusan wata guda kenan da soma yin wannan aiki na rijista
haka
ko za ka iya ba mu alƙalmula yadda suke ga waɗanda suka yi rijista ɗaya kenan biyu kuma ya kaga shirin yake a idon jama'a ana samun jama'a suna fitowa saboda rijista.
To bari in fara da tambayar ka ta biyu. Ina ganin mutane suna fitowa ko da ka zo nan a ofishin mu na jiha kaga dai yanda mutane suke dan haka dai alhamdulillah mutane na fitowa kuma na tabbata muna ci gaba da wayar da kan jama'a ta kafofi da yawa dan haka jama'a za su ci gaba da zuwa mutane za su ci gaba da karin samun wannan wayar da kai din za su ci gaba da fitowa. To ba tambayar ka ta farko bari in gaya maka alƙalma so zuwa yanzu wanda aka samu an yi rijista a nan jihar Adamawa CVR wato wanda suka zo a yi masa rijista na farko yanzu shekara 18 ko kuma wanda bai samu ya zo ba wanda dai ya zo rijista na sabo to muka raba su mata da maza. Yawa maza an samu 899 yawan wanda suka fito tun daga ran 27 ya zuwa ran 17 ga wata kenan. To mata kuma an samu wanda suka zo suka yi wannan rijista 3,685 in ka hada duka zuwa wannan lokacin da ne maka magana an samu mutanen da aka yi sabon rijista 11,784. To sai wanda suka zo suka karbi katin su dama na maka bayani cewa akwai katittukan jama'a na nan ba su zo sun karba ba. To akwai wanda suka fito suka zo aka basu maza yanzu an samu mutane 117 mata an samu guda 88 shi ya bada alƙalmuna 205 sai wanda aka musu transfer wato wanda suka yi a wani wuri ko dai wajen jiha ko kuma cikin jiha din aka basu wato wanda suka yi cikin jiha wato ko daga wannan unguwa zuwa wannan unguwa ko kuma daga wannan gari zuwa wurin wannan gari amma a cikin jiha an samu mutane 181 intrastate wato daga wani jiha zuwa nan ko kuma daga nan zuwa wani jiha an samu mutane 540 shi ya bada jimilla 721 sai replacement wato wanda katin su ya lalace suna so a sake musu a sauya musu to an samu gaba ɗaya dai jimillar ya kai 884 884 shine wanda nasu ya dan ya lalace ba a gani akwai kuma wanda nasu ya bata gaba ɗaya 158 shi ya bada jimilla gaba ɗaya 1,036 wato wanda aka canja musu kenan. To wannan su ne alƙalmin abin da aka samu yanzu amma abin shine ko da ana gani kamar tukunna abin ba a samu yadda ake so ba mutuna fa cewa nan har zuwa kwana 90 dan haka akwai lokaci kuma jama'a na fahimta alhamdulillah yan jarida ana kokari iyayenmu sarakunan gargajiya da shugabannin kananan hukumomi suna wayar da kai na tabbata kafin lokacin za a ci gaba da samun wayewan kai jama'a za su ci gaba da fitowa.
To zuwa yanzu a takaice kuma gurguje akwai wata cikas ne da kuka samu lokacin gudanar da wannan aikin?
Eto dan cikas kawai kadan da muke samu a wasu wurare kamar nan mukan samu mutane dan gajiyawar hakuri yawa an cewa mutum kadan yin abin nan kadan za ka dan daidaita saboda akwai mutane sai ga mutum ya yi gajiyan hakuri wani ma sai ya tafi ko kuma a samu cinkoso a yi ta dan hayaniya a wasu rumfuna din. To muna kira ga jama'a tunda ba an ce aikin nan ba yanzu zai kare. Kuma ka zo kaga akwai matsi kana iya komawa ka je ka dawo. Amma in an yi hakuri ma lokaci kadan za a iya. Ina gani ita ce babbar matsalan da muka ce mun samu dai. Ko wasu wurare akwai dan gajiya wa hakuri to muna bada hakuri cewa ba san mu bane. In so samu ne duk in ka zo baya wuce minti 10-15 an yi maka ka koma gida.
Har yau a jihar ta Adamawa Sanusi ya tattauna da shugaban nakasassun jihar game da wannan batu na sabunta katin jefa kura'a kuma Sanusin ya tambaye shi ne inda ake game da hana kutare jefa kura'a lokacin zaben da ya gabata musamman ganin gashi yanzu ana sake sabunta katin zaben.
To alhamdulillahi a gaskiya wancan karon mun yi koke-koke sosai domin kasancewa idan mutanen mu membobin mu kutare da kuma waɗanda suke da hannu daya wajen mutum sama da 60,000 a nan jihar Adamawa ba su kada guriya ba saboda dalilin da yasa cewa wai sai lalle finger nasu yayi capture sai yatsun su ya fito sannan a ba su original card sannan a temporary one kuma an hana su yi zabe wannan ba garamin taka musu haƙi akai ba shi yasa muka yi koke-koke da yawa wanda ko shekaran jiya nan ma mun zauna da hukumar zabe da ke nan jihar Adamawa bisa koke-koken da ya ka dace hukumar zabe ta shigo da su a cikin dokokin da za a yi yana daya daga cikin su yi gyara yaya za a yi da kutaren da basu kada guri'a ba da kuma masu hannu daddaya wanda yawan su ya haura 60,000 a nan jihar Adamawa wanda basu kada guri'un su ba ya za a yi to sun mana alƙawarin cewa dai suna iya kokarin su ga cewa ya za a yi su ma su kada guri'u sannan mun nuna musu kuma irin yadda ake barin nakasassu a baya domin ya kamata a ce majalisan tarayya da na dattabai da na jihohi da na kananan hukumomi a ware kowane kujera daya-daya a kowane jiha ya kasance wannan kujera tana nakasassu ne kawai za su zabe ku domin mu samu wakilci tun daga gwamnatin tarayya har jiha har kananan hukumomi domin matsalolinmu da yawa mun fahimci cewa rikin wakilci shi yake jawowa ba a yi da mu samsam domin in baka da wakili wanda ke da nakasa a majalisan tarayya ko a dokoki ko a jiha ko a karamar hukuma to duk wata matsalan ku bara ma a kawo ta ba amma in kuna da wakili a wurin abun da ya shafi gine-gine sun sani wannan in za a je a yi taro inda wulciya bare shi gaba bara za a yi zai yi magana a in za a yi waɗansu abubuwa misali political parties nan ya kamata a ce kowace jam'iyya yadda ake da women leader youth leader ya kamata akwai disabled leader domin shi zai wakilci waɗanda suke da nakasa to saboda haka mun yi iya kokarin mu kuma muna iya kokarin mu ga kira ga hukumar zabe waɗannan matsaloli yadda za su yi tackling nasu musamman ma tabbatar da cewa zaben da za a yi 2019 nan ya kasance waɗanda suke kutare da kuma waɗanda suke da hannu daya su an tabbatar da cewa ya za a yi su kada guriya ya kasance a nan jihar Adamawa kawai an samu wajen sama da mutum 60,000 to idan ka lissafa a faɗin Najeriya ai mutane suna da yawan gaske wanda basu kada guriya ba kuma wanda an hana su incin su.
Ka ce min yanzu nan a kun zanna da
INEC
kun tattauna a nan ofishin ku. Shin sun tabbatar muku cewa lalle waɗannan na'urori da za ku yi amfani da su sun iso kuma sun iso a ina wai ake da su?
Aba ta sun nuna mana cewa lalle akwai shirye-shirye haka amma yanzu su ma da suka zauna a nan ba su kwana uku zuwa sati da za su tantumi shugabannin su na kasa domin su samu ƙarin amsan da za su zo su ba mu suka ce ba za su iya ba mu amsa kai tsaye lalle tabbas yanzu in an yi za a samu original domin dama temporary one ana yi to amma original ne baya fitowa kuma idan original bai fito ba bara a bari kuturu ko mai hannu daya kada guriya ba to in ba mun ga cewa lalle an yi kuma an samu kati original ko kuma an riga an tabbatar da cewa idan mutum kuturu ne ko hannu daya ko temporary one yazo zai kada guriya ba to kaga hankalin mu bare kwanta cewa lalle waɗannan mutane sama da 60,000 a nan jihar Adamawa an taka musu haƙƙin su
domin ma a bangaren mu za mu bi sawun wannan batu nan na kasasu domin jin yadda za a yi da su domin a bar su jefa kura'a idan lokacin zabe ya zo. Yanzu kuma a madadin wakilin sashen Hausa Sanusi Adamu da bakin nasa ni Madugun Shirin Ladan Ibrahim Ayawa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Muryar Amurka daga nan Washington DC.
Saka mai wuya.
Sunana Asabe Baba Nahaya, shugaban mata 'yan jarida na Najeriya. Tsaka mai wuya. Wannan shiri daga muryar Amurka. Ina jin daɗin sa kuma 'yan Najeriya duk wanda yake saurare a duniya ya san yana jin daɗin ta. Domin na ilmantar da mu, na karantar da mu, na ƙara kawo mana fahimta inda ake samun matsaloli da dalilan matsalolin da kuma yadda ya kamata a shawo kansu.
Sunana Ahmadu Maru, sakataren mai watsa labarai a kungiyar Maciya da Manoma da ake ce ma Platform Paysan na Niger. Saka mai wuya muna son shi yana cikin ranmu dora da za a yi shi kafin ya fara ma kana tunawa wai bisa me za a yi wai bisa me za a yi duk wanda bai da gaskiya gaskiya ina yana da wuya gare shi wani bi ma ko wani na ma magana ma ba ka ji in kana saurare shi.
Sunana Ambassador Yusuf Mamman, ina taya sashen Hausa na muryar Amurka murna saboda shirin nasu mai kayata wato tsaka mai wuya.
Sunana Abdurrahman daga Sabon Fadama Accra Ghana, na sauraron tsaka mai wuya saboda muhawaran da ƴan siyasa suke yi muna koyan abubuwa tare da wannan muhawara da suke yi. Shi yasa in mutum na son ya ji muhawaran siyasa sai ya saurari tsaka mai wuya akan VOA Voice of America.
Masu sauraro, kamar yadda muka saba gabatar muku a kowace ranar Lahadi, ga rahotonmu na musamman, a yi sauraro lafiya.
Gwamnatin Najeriya ta ce nan ba da jimawa ba za a fara amfani da harshen uwa wajen koyar da ɗaliban primary da na secondary darussan lissafi da kimiyya. Wannan mataki a cewar gwamnatin ta Najeriya ya biyo bayan lura da aka yi da cewa ɗalibai da dama ba sa mai da hankali wajen koyan darussan, sannan ana samun ƙarancin fahimta. A cewar hukumomin kasar, idan ba an taimakawa ɗaliban sun fahimci darussan lissafi da kimiyya da harshen uwa ba, za a bar Najeriya a baya a fannoni daban-daban na ci gaba. Sannan kasar za ta zama mai dogaro a kodayaushe akan wasu ƙasashe a fannin kimiyya. Daga Lagos, wakilinmu Babangida Jibril ya aika mana da rahoto na musamman kan wannan lamari.
Ministan Kimiyya da Fasaha na Najeriya, Dr. Obonnaya Onu, shine ya bayyana kudirin gwamnatin ta Najeriya na fara koyar da wasu darussa na lissafi da kuma kimiyya da fasaha a harsunan ƙasa ga ɗalibai a makarantun primary da kuma secondary. Wannan mataki, kamar da ministan ya yi bayani, ya biyo bayan bincike ne da gwamnati ta shayi a can baya da ke nuna cewa koyar da ɗalibai a harsunan su na uwa ko kuma na ƙasa shine mafi inganci wajen ci gaban ƙasa da kuma bunƙasar ilimi a tsakanin ɗalibai. To koya masana da kuma malamai ke kallon wannan mataki na gwamnatin Najeriya? Ga dai Malam Muhammad Sani, wani tsohon malami tun daga sakandare da ke kuma koyar da kimiyya a jami'a.
Maganar wai a dawo a koyar da a koya maka lissafi da Hausa ko a koya maka wani abu da Hausa ko a koya maka wani abu da Inyamuranci ko kuma da Yarbanci abu ne wanda yake tuntuni da aka ce an watsar ko an daina yi muka kawo ido muka saka. To gaskiya in an yi haka an dawo a ce za a yi waɗannan abubuwa abu ne mai kyau kuma za mu ga tafiyar da za a yi. Amma babban matsalar mu ga waɗannan abubuwan, to amma wannan abu in Allah ya taimaka an ce za a yi shi, inda gasken ne za a amfana, za a yi tafiya mai tsawo. Saboda yaro ka hutar da shi da ya karanta Turanci sannan ya zo ya karanta wani yare. Mafi yawa lokacin da mana secondary school ina iya tuna malamanmu sukan gaya mana cewa da Indiyanci suka yi duk karatun da suka yi sai in sun gama ne in za su taho Najeriya ko za su tafi duk ƙasar da za su tafi sai a ɗauki wajen wata shida ana koyar da su yaren ƙasar. Sannan sai su zo sai su koya mana, in muna suna koya mana muna gane lissafinsu. Amma mu mun san ba shi bane yaren da suka koyi ilimi a cikinsa.
Bayan gwamnati su ma masana harkokin halsuna na ƙasa sun sha bayyana muhimmancin koyar da darussa a harshen uwa, lamarin da suka ce zai taimaka wajen samar da ingantaccen ilimi a tsakanin al'umma. Kuma idan Najeriya tana so ta ci gaba, dole ne ta koma amfani da harshen cikin gida maimakon harshen aro na Ingilishi kamar yadda wasu ƙasashen duniya irin su India da kuma China ke amfani da harshen gargajiya wajen gudanar da harkokin yau da kullum. Professor Ahmed Alluru Amfani masanin harshe ne a Jami'ar Dan Fodio da ke Sokoto, kuma a hirar da na yi da shi a can baya ya bayyana muhimmancin harshe kamar haka.
To gaskiya magana harshen nan mutane wataƙila ba su fahimci muhimmancin harshe ba. Abin da muke ƙara jaddada mutane su gane, harshe shine mutum, harshe shine mutum. Idan baka da harshe kai babba asara, baka da yadda za a yi a gane ka ko kai waye. Yau Bahaushe yana tinkawan shi Bahaushe ne domin yana da harshen Hausa, ba dan wani abu ba, ba dan yana musulmi ko dan yana krista ba, a'a dan yana da harshen Hausa. haka bai rabe ba wai dan yana musulmi ko kirista bane, a'a dan yana da harshen yarbanci yake. Haka in ka dauki yamuri shi ma ba dan yana musulmi ko kirista ba, dan yana da harshe na yarbanci. Saboda haka shi harshen na Ibo, a shi harshen nan abu ne muhimmi wanda ya kamata mutane su farka su kare martabar harshen nan nasu. Domin duk wanda ba ya da harshe, duk wanda ya saki harshen da ya iya, ya sani aka haife shi harshen uwarsa, ya kubuce masa, to yayi babban asara. Saboda zai shigo cikin jama'a bai da wani asali, bai da komai, bai da komai da zai dogara da shi. Saboda haka sai dai kama kame. Addini harka ce wacce take ta duniya gaba daya. Saboda haka an sako addini saboda mutanen duniya duka. In ka dauki wasu harkokin duk haka suke tafiya. Amma idan ka dauki magana harshe, kowa da harshen shi. Iyaka in zamu zauna lafiya da kai, in akwai sukuni in koyi harshen koyinawa mu abin nan mu dinga magana. In ba haka ba kai naka in nawa da abin. To wannan yana da muhimmanci mutane su gane martabar harshe, su gane yada shi, su gane rike shi da kuma fifita shi da kuma yawan yin magana a cikinsa da yin amfani da shi da koyar da shi ga 'ya'yansu.
Yanzu dai abin jira a gani shine fara amfani da harshen na uwa wajen koyarwa a makarantu da kuma lokacin da za a fara koyarwan da kuma salo ko kuma ɗari da gwamnati za ta bi wajen koyar da harsunan a makarantu. Babin Jibrin, Murya Amurka daga Lagos.
Ƙarshen rahoton namu kenan a wannan karo, sai a kasance tare da mu a wani mako mai zuwa inda za mu zo muku da wani sabon rahoto na musamman. A kasance lafiya.
Da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can anjima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda, inda za ku ji mu ɗauke da shirin na garin kowa wanda Sahabu Imam ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokanan aiki a nan sashin Hausa na Murya Amurka, ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.